Tu es mon soleil. Tu es mon soleil.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 1 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya za a ji cewa kamfanin hakar ma'adinin uranium mai suna Orano mallakin kasar Faransa ya daina aiki a jamhuriyar Niger.
A samu wata kasa wadda za ta zauwa ta ci gaba da aikin wadda za ta zauwa ta yi ta samu muwa mu samu tun daga kasashe nan da yawa masu zauracin su zo su hada alaka su da Niger kamar su Russia su Turkey su Iran.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma kuna tafa da tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin ke hange kan yadda hulɗar tsaro za ta kasance tsakanin Amurka da Afirka bayan zaben shugaban Amurka da yake yau Juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar wayar da za a kira ita ce 2020980650. To amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. A ranar Talata nan mai zuwa ne Amurkawa za su nufi rumfunan zabe don kada kuri'arsu a takarar da ake kankan tsakanin 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da na jam'iyyar Democrats. Tsohon shugaban kasa Donald Trump da mataimakiyar shugaban kasa mai ci Kamala Harris. Duk wanda aka zaba a matsayin shugaban kasa a kasar mafi muhimmanci zai yi tasiri akan tattalin arzikin sauran kasashen duniya. Rikicin kasashen waje da ma 'yancin dan adam kamar yadda masu sharhi suka fada wa muryar Amurka.
I hope that is Americans vote they are aware that whatever decision they make, it's going to determine the future.
Tace ina fata cewa yayin da Amurkawa suke shirin kada kuri'arsu su fahimci cewa duk wanda suka zaba zai yi tasiri ba a kasar Amurka kawai ba amma zai shafi sauran kasashen duniya. Mai sharhi kan al'amuran siyasa yar Afirka ta Kudu a Sandan Goshen kenan tace duk wanda yayi nasara zai iya gabatar da dokokin da za su yi tasiri a rayuwar al'umma a nahiyar Afirka.
How we engage with issues of termination of pregnancy, how we engage with issues of LGBTI rights.
Tace zai zai soyayya yadda al'amura da suka shafi zubar da ciki haƙƙin masu luwa'i da maɗigo da batutuwan launin fata da ƙabilanci. Murka wato amma gaba ga kowa a faɗin duniya. Ngosha tana nufin batun zubar da ciki don wannan ya kasance muhimmin batu da ake gaddama a kai tsakanin jam'iyyar Republicans na Democrats a Amurka. Baya ga batun kiwon lafiya da 'yancin 'yan adam batun kasuwanci ya kasance wani batu mai muhimmanci. Lamarin da masu sharhi suke ganin ra'ayoyin Harris da Trump za su yi hannun riga la'akari da dokar Trump na America First. Kasashen Afirka suna fatan cewa baɗi Amurka za ta sabunta yarjejeniyar AGOA. Wato shirin nan da ke bada damar kasuwanci tsakanin kasashen Afirka da Amurka. Dokar da aka samar da ita a zamanin Clinton wanda yake baiwa kasashe da dama damar sayan kayayyaki a kasuwannin Amurka ba tare da biyan haraji ba. Yayin wata ziyarar da ta kai Moscow, ministar ma'aikatar wajen Koriya ta Arewa yau Juma'a ta yi alkawarin tallafawa Russia har sai ta cimma nasara a yakinta da Ukraine. Yayin da aka bada rahoton wasu dakarun Koriya ta Arewa akalla 8,000 za su hada kai da dakarun Russia a filin daga. Ministar harkokin waje wajen Koriya ta Arewa Cho Sung-hyu ta gana da takwaran aikinta na Russia Sergey Lavrov. Sun gaida juna cikin mutunci bayan kammala taron nasu. Kowanne cikin su ya yaba da yadda dangantaka tsakanin kasashen ya haɓaka. Babbar jakadiyar ta Koriya ta Arewa ta tabo batun girki sojoji da takalar yakin da Amurka da Koriya ta Kudu suke yi. Sannan ta yaba da kokarin da Rasha take yi na ganin cewa ta kawo ƙarshen ayyukan Amurka da kasashen yamma na nuna iko don kafa sabon tsarin kasa da kasa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce na'urar kare hare-harenta na sama sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 38 da Ukraine ta kai mata hari da su a yankuna 6 da sanyin safiyar yau. An kakkaɓo 36 cikin jirage marasa matuƙan a yankin Kursk, 20 a yankin Bryansk, 12 a yankin Crimea, 8 a yankin Voronezh, sannan 4 a yankin Oryol, sai 3 a yankin Belgorod. A cewar ma'aikatar, abin da ma'aikatar ta wallafa a shafinta na manhajar Telegram kenan. A wani bangaren kuma Alexandra Bogumas, gwamnan yankin Bryansk, ya ce mutum ɗaya ya jikkata bayan da wani jirgin Ukraine marasa matuƙi ya afka wani gida inda mutane suke zama a birnin Bryansk.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, kamfanin Faransa na Oreno ya daina aiki a Jamhuriyar Niger biyo bayan hana shi fitar da ma'adinin uranium kai tsaye bayan sarrafa shi. Al'amarin da ake ganin zai haddasa rashin ayyukan yi sosai ga wasu 'yan kasar, musamman ma matasa. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano da ya shahara kan harkokin nukiliya a duniya, mallakin kasar Faransa ya bayyana cewa ya dakatar da aikinsa na samar da karfen uranium a jihar Agadez da ke arewacin Nijar. Kamfanin ya nunar da cewa akwai matukar wahala ya ci gaba da wannan aikin duba da irin matsalolin da yake fuskanta a Nijar. Yanayin da kamfanin yake ciki na rashin fitar da karfen uranium, wanda yanzu haka akwai kimanin ton 50,000 na uranium din da ke jibge ba tare da an fitar da shi ba tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ba. Ara sakamakon tsamin dangantakar da ke tsakanin mahukuntan Nijar da kasar Faransa, da kuma matsalolin kuɗi da kamfanin yake fuskanta ya sa kamfanin tsayar da aikin haƙar uranium a arewacin Nijar. A cewar Orano, duk da irin ƙoƙarin da kamfanin yake yi domin daidaita al'amura cikin ruwan sanyi tsakaninsa da hukumomin mulkin sojan ƙasar Nijar domin samun takardu izinin fitar da uranium, kin lamari ya ci tara. Tunu kungiyoyin fararen fulla suka fusata dangane da wannan matakin na kamfanin Orano. Ahmed Yusuf na Emswasan da reshen jihar Agadez.
Wannan niya da Orano ta doka ta dakatar da ayyukan gina arzikin uranium. Mi tunda Allah wadai da jin wannan labari, like kamfanin Somair ba abu ne ba wanda zamu jin dadi, saboda idan an yi la'akari da mutanen da ke aiki can wadanda rayuwarsu ta kafu bisa kan wannan fuddo uranium, da dubban matasan da za su shiga cikin rashin aiki idan an dakatar da wannan aiki. Gwamnatin Niger ta masa, saboda irin wannan abu shine abba mu so a ce da arzikin mu hayyo akwai wadansu can wadanda su ne ke magana bisa kan arzikin mu, su ne ke yadda suka ga dama bisa kan arzikin mu.
Wannan matakin da ya da kamfanin na kasar Faransa ya dauka na zuwa ne kwanaki biyu bayan da kamfanin kasar Canada na Global Atomic ya bayyana shirin sa na soma aikin haƙar uranium a arewacin Nijar a shekara ta 2026. To sai dai Malam Muhammad Ali da ke aikin sayye ido kan yadda ake haƙo ma'adinai a Agadez na ganin akwai buƙatar gwamnatin Nijar ta bai wasu kasashe damar haƙar ma'adinan idan dai kamfanin na Orano bai ci gaba da aikin sa ba.
Abu ne dama na ka zo ka yi ka samu in samu kenan. In ita ba ta da damar da za ta ci gaba da aiki, a samu wata ƙasa wadda za ta zo ta ci gaba da aikin, wadda za ta zo ta yi ta samu mu ma mu samu. Tun daga kasashe nan da yawa masu zaurcin su zo su hada alaƙa su da Nijar, kamar su Rasha, su Turki, su Iran, duk ga su nan ai kasashe ne wanda yake muna da kyakkyawar alaƙa da su.
Mashi fashin baki irin su Abdulrahman Dukko na fassar wannan matakin da wani yunkuri na neman tilastawa gwamnatin Nijar sassautawa daga kudurorin da ta dauka a baya.
Ana iya danganta tashi da duka irin kudurori wanda kasar Nijar ta doka, musamman interakin al'umma ba kina arziki da ƴan kasa yanzu zai dawo mu ƴan kasa gare su su da kansu. Na daya, na biyu, ba wata doka musamman wanda gwamnatin Nijar hoto yace ma gwamnatin Orano su ya tsaya da aikin shi, kuma gwamnatin Nijar ya hana saukar shirage wanda za su doka shi su tsota da shi. Saboda wannan ana iya danganta shi da duka harakar tsaro, musamman wanda Nijar ta shiga a wannan yanayi inda ake dardardar, musamman an ka bada izini na sauka shirage a cikin wannan kasar tamu abubuwa da yawa za su yi wakana to aiki ne wanda za a yi daga nan zuwa shekara daya ko biyu sai an ga musamman abubuwa wanda yau ya kamata a gyara
a cikin watan Yuni ne da gwamnatin Niger ta jiri lasisin hakar uranium na imuraren daga kamfanin na Urano to sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin da ke kula da ma'adinai a Niger na Supermin ya fitar ya bayyana takaicin sa game da wannan matakin na Urano da kuma bayyana matakin a matsayin sabawa yarjejeniyoyin da ke tsakanin Niger da kamfanin Hamidu Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda duk dan takarar da ya samu nasara zaben shugaban Amurka da za a yi ya alakar tsaro za ta kasance tsakanin Amurka da Afrika da kuma Najeriya a hususan to madalla da yake nan da yan kwanaki kadan za a gudanar da zaben shugaban kasa a Amurka wato ranar 5 ga watan nan na Nuwamba a daidai lokacin da ake kara zaman dardar a sakamakon yakin da ake gwabzawa a gabansu tsakiya da kuma karuwar aika-aikar yan ta'adda a Afrika menene zai kasance dangane da alakar tsaro tsakanin Amurka da Afrika bayan wannan zabe mai dimbin tarihi babban Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya Wing Commander Musa Isa Salman masanin tsaro ne da ya karatu a makarantar horar da dabarun yaki ta sojojin Amurka
ita Amurka kowane jami'a ne ke mulki tana da wasu interest wanda kowane ne ke mulki kowane party yake wa'annan interest din da yake protecting kawai abu mai yake bambanta shine ta yadda ake protecting wa'annan interest din ko kuma wanne ne ake sawa kan gaba su Republicans wato aqidan su ita ce ta jari hujja goyen bayan manyan kamfanuka ne ku magana a sai da makamai ne ko kuma kera makamai da sauransu da sauransu su kuma democrat idan ka duba san fi ikirarin kare yancin bil adama a zahirin al'amarin shine cewa yara su wa'ancan wato republicans wa'anda za su fito ma su ce mu yan jari hujja ne muna son mu sai da ma wa'annan makaman muna son gashi kaza kaza da wa'anda za su zo wanda kusan wani lokaci kaman munafinci ne wato na democrats din ko da kuma wasu al'adu wa'anda ma ba su aligning da mu namu al'adun ba kuma idan ka duba kowannan su zai iya zuwa yaki akan abin da yake ganin cewa interest din su ne republicans ne mostly sanda akai yakin Iraq da sauransu amma kuma su ma kansu su democrats idan ka duba ai democrats ne ke nan sanda aka tunzura bore a Libya da sauran kasashe na Africa saboda haka gaskiya Amurka dai interest din ta take pursuing to in ka duba ma ko sanda mu muke bukatan makaman yaki for example ana ba su amfani da wasta lehi lo bane da sauransu suka hana mu da sauran wasu kasashe da zasu zo suna cin suna kare yankin bil adama da sauransu su amfani da wannan wurin hana makamai saboda wato murkushe ko yan ta'adda dake nan kasar ko kuma wasu sassa na Afirka dai ne dukkan su dukkan gwanjaci
to amma babban malamin kimiyyar siyasa da kuma alakar kasa da kasa a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ga yadda yake kallon al'amarin
sun kayan da nake shine idan Trump ya ci zabe za a ci gaba da harkar makamai sosai a tsakanin Afirka musamman Najeriya da Amurka kuma ba za su kamar sayar mana da makaman da muke bukata ba kuma ko da dalilan mu ba masu karbuwa bane a wurin wasu kasashen inda za mu iya fitar da kuɗi mu bayar to za mu iya samun abin da muke so sai dai kuma a Najeriya ko kuma Afirka gaba daya bata dauki wani muhimmin karbuwa a wurin Trump na girmamawa ba saboda haka idan muna da kudin da zamu zai iya karuwa Trump zai rungume mu ya tsayar mana da makamai da kuma abubuwan da muke bukata na yaki su kuma wato yan democrat kamar yanda suka ci gaba da yi za su iya yadda da sayan makamai amma za su buka idoji da yawa wanda suke ganin cewa wannan makaman ba za a yi amfani da su dan a lalata wata akida tasu ba, kome lalacin akidar, kome kin akidar, irin akida da su ce na zabe na demokradiya ko kuma na irin rayuwa na bambancin launi ko kuma na jinsi ko kuma na masu wato al'adu irin na meye tsarin da mutum ya dauka zai wa rayuwarsa, ana iya hana shi kuma irin masu sa kaya irin na mata dinnan a ce ba a san a rinka ganin su ko kuma wanda suka yadda da ruwaki da sauransu, to wannan yana damun yan demokrat koda za su sai muku da makamai sai sun yi lissafin cewa wannan makamai ba za a iya amfani da su a irin a shafi wannan akidoji nasu ba. Sannan kuma haka suna kokarin kare wannan akida kuma suna kare mutanen da suke yadda da wannan akida. So za su yi kasuwancin makamai akan akida mai yawa ba tare da sun damu da kudin da Amurka za ta samu ba ko kuma wato karfafar arzikin da Amurka za ta iya karba ba, amma kuma za su iya yin cinikin nan saboda gyara manufofi ko kuma mu'amala tsakanin su da kasashen Afirka ko tsakanin su da Najeriya. Wato idan har sayar da makaman zai zama ne cewa Najeriya za ta saki rungumar tsarin Amurka, musamman tsari irin na su IMF da World Bank da tsari irin na kasuwanci da tsari irin na demokradiya, za su iya sayar mana da makaman da koda Republicans ne watakila ba su sayar mana ba saboda ba mu da kudin saya. Kamala Harris za ta fi rungumar Afirka akan akidoji, shi kuma Trump zai fi rungumar Afirka akan karfin kasuwanci da ci gaban kasar Amurka a kudanci.
Daga bisani na tambayi gogaggen jami'in diplomasiya Ambassador Suleiman Dahiro da shi ma yayin aikin diplomasiya a Amurka, shin ko taya yake kallon alakar tsaro tsakanin Afirka da Amurka bayan wannan zabe?
Irin wannan abubuwan ba a san me zai faru ba, amma kuma in ana hangen abubuwan da suke faruwa ban yi tsammani a cikin duniyan nan ba, in ba Isra'ili ba akwai wata kasa da suke so Donald Trump ya ci zabe. Kasashen Turawa na yamma ba su son shi ya ci zabe. A Afirka mu ya zazzage mu shit hole, ba mu san abin da muke yi ba. Ita wannan mata Kamala Harris bakace, ubanta baki ne, uwarta Indian, amma ba mu san me za ta yi in ta shigo ba. Watakila don kallon fatan jikinta ya sa ta dubi Afirka da idon rahama. Idan har ita ce ta ci sannan kuma ta dubi Afirka da idon rahama, to ina gani za ta shiga cikin rikice-rikice da ake fama da su a Afirka, wanda Amerika ni a gani na ya su iya taimakawa magance wannan rikice-rikice, amma ba su yi ba. Ko da shike sun sayar wa Najeriya helicopters na yaki, amma dai yanda suka yi da Ukraine da wasu wurare ba yanda suka yi wa Najeriya ko kuma suka yi wasu kasashe daga Afirka ba. So mu jira mu ga in aka yi zaɓe nan ne aka kare waye aka zaɓa, don za mu yi tunanin me zai faru.
Ambassador Suleiman Dahiro. Masu sauraro duka-duka, da haka kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaishe ka jama'a, muna gab da bude muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za ku kira ita ce 2028 6850. To da alamar dai har mun fara samun kira, wani na kan layi daga Niger. Wake kan layi daga Niger?
Assalamu alaikum, injiniya ni alawan dan kullum prayer ne.
To injiniya, muna jin ka.
Allah, gangane da rikin tsaron da fama da karewa masu tattata. Don Allah, kuna neman alfarma ga iyayen sarakuna da malaman. Domin idan Allah ya sa sarakuna suka gyaru, malaman mu suka gyaru, to insha Allah za mu samu sautar wannan fama. Ko ba ka tsaya ba? Ka duba abubuwa ne wanda yake. Kai ko ɗaurin aure za a ce sai ka ga an ce a ba da goron malamai, a ba da goron sarakuna. Shin wani irin dafiyoyi ne wanda yake faruwa irin haka. Ta duba fa zana ga tana idan zaka hige ta ta saka ta haure ba tare da yaddan mai ranan nan ba, to alhakikanin gaskiya babban laifi ne fa mutum ya aikata ko ba gaskiya ba. Kuma da yawanci irin abubuwan da ake bayarwa ba da ra'ayin mutane ne ake fice ba da shi ba.
To da alamar layin ka kamar an dan samu tangar to daga Niger bari mu je Yobe, wake kan layi a Yobe.
Ibrahim Salma shi garba kana tare da Alirab kana gaskiya babban Odisha General na muryar talaka na Nigeria.
To Alirab kana muna jin ka.
Yau zan dingina wa gwamnati Arewa tare da dattawan Arewa wanda kudiri da shugaban kasa ya kawo na kara haraji suka yadda. Wannan muna jingina musu da amincin munsofi haka duk abin da aka kawo doka gaban majalisa a kan za ta cuci talaka ko ta cuci an kasa su yadda. To wannan karon ni ana wara'ayi na yaba musu kuma ina jingina musu kuma ina so su kara kwazo dan duk shugaban ya kawo doka in ana samun sirjiya daga wajen yan majalisa da sanatoci to Najeriya za ta zauna lafiya kuma za a samu ci gaba kasar.
To mun gode Ali Rafkana Gashuwa daga Yobe kuma bari mu je Kwantagora, wake kan layi a Kwantagora.
Kala masi kana magana da injiniya mai gero makedi Kwantagora jihar Niger.
To injiniya,
to gaskiya yanzu kala masi mu jihar Niger babu abin da yake mun to a fariya kamar rashin tsaro. Yanzu ga Kwantagora ta shiga fari akan yan gudun hijira akan rashin kwanciyar hankali. To dan girman Allah muna roƙon gwamnatin tarayya gwamnatin jiha ta kai kuka wajen gwamnatin tarayya a taimaka. Yanzu Kwantagora kana son zuwa gona wani bangare bai yiwuwa saboda rashin tsaro. To gaskiya kuma da Kwantagora in za ka je mina kullum cikin da tsarkake ko shekaran ji an kwato mutane wajen mota biyar da Kwantagora zuwa mina. To gaskiya rashin tsaro ya yawa, don haka muna koke don girman Allah gwamnatin jiha ya taimaka ya kai koke wajen shugaban kasar tarayyar Najeriya a taimaka a samu tsaro a Kwantagora.
To da fatan gwamnati ta ji kamar kuka tsaya ji ko kuma dai layin kamar ya dan wannan. To bari mu je Nasarawa, wake kan layi a Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Saidu Hausawa to my local government.
Muna jin ka.
Gaskiya magana tsaro a Nigeria sai dai ayi hakuri in baka ba a dai tabbare saboda ka duba kamar kedi sai zuwa Sokoto zuwa Kaduna abin ya zama ina lillahi wa ilaihi raji'un. Sai gwamnati ya hakuri su taimaka ba noma da irin tsadan rayuwa ba noma ba dina kamar kwanakin baya wai mutane wurin dari da nawa ne in bai gona an kama su an kidnap masu saboda Allah kamar ba gwamnati a yi hakuri taimaka su saboda Allah.
To mun gode da wannan shawara da ka bayarwa gwamnati. Bari mu je Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum Ibrahim Salman, ina maka fata alheri.
Wa alaikum assalam, barka da zuwa.
Wa sunana Yakubu George, ina kiran waya daga nan garin Kamuru Ikulu headquarter Ikulu don wanka ta mu kan gwamnati.
To mallam Yakubu.
Yawa, kisa da kake ga hukumar da ta jihar Kaduna da suke yi cikin an yi zaɓe sun ci da ABC ta ci da to gaskiya da ita da kakarin da zaɓen take ce ABC sun ci da zaɓe da wanda ke hannun a cikin zaɓe ni da ba a yi zaɓe a fitowa saboda haka ni tsoron Allah sai da suke ba ni shaida gobe ta yamma Allah zai tashi sai ba ke za su ba ni kudin zaɓe zaɓe in dai an yi domin za su ci ABC sun ci da zaɓe kuma bai zaɓe mun wa yi zaɓe ba kuma gwamnati da suke irin wannan abin sun kashe demokuraɗiyya sun tsoron Allah. Kuma ke cikin kowane ya cikin kowane kuma ne amma gwamnati wannan zalunci ne wanda sai ina a cikin na hukumar alheri mu kwana lafiya ya kuma jin da kamuru.
To ka ba da ra'ayinka da fatan ɗaya bangaren kuma sun ji suna iya bayyana matsayin su game da wannan batun. Wake kan layi kuma daga kuma ina da alamar wani na kan layi kuma. Wake kan layi muna jin ka. Jama'a kamar yadda muka ce yau dai kofa buɗe take, mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan maudu'in da ya zaba da kansa kuma
a yi maganar da mutum zai iya karewa ba zagi ba cin mutunci ba tsage ba sharri da dai sauransu magana zai ta hankali da za ta amfani kowa har shi kansa ma mai maganar saboda haka kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce 0289 6085. To akwai wani akan layi wake kan layi.
Assalamu alaikum, ba malami ne daga mutum biyu.
To muna jinka. Muna jinka.
To ina roƙon mai girma gwamna ne da hanyar mu ya lalace ba wanda ya magana ciki da ƴan majalisun mu na jaha da na tarayya da na sanata da rabin gaba ɗaya ba wanda ya taba magana akai. Ga wahalar da muke ciki ka shiga daga Gombe. Ka zo karfe 1, ka zo daga Jalingo zuwa mutum biyu kai karfe 2 na dare. Tabiya da hanyar babu kyau rufan ya kafe jiragen ba sa tafiya ba yadda za ka yi ka tafi da daddawa da matankaɗe suna shan rana mu muna shan wahala gwamnatin su ma in suka zo suna shan wahala kuma ba wanda yake magana a kai. Muna roƙon mai girma gwamna don girman Allah ya taimake mu ya gaya wa shugaban ƙasa tunda hanyar nan na gwamnatin tarayya ne ubangiji Allah ya taimake shi.
To da fatan hukumomi sun ji wannan koke naka daga mutum biyu bari mu je mu kebi wake kan layi a kebi.
Malam Ibrahim ka almasihi kana magana da dan Asabe mai fata Yahudi daga nan jihar Kebbi.
To dan Asabe muna jin ka malam Asabe.
To da farko dai ina so in miƙa sako na zuwa ga makusantan shugaba Tinubu. A gaskiya policy din da Tinubu ya dauka policy ne wanda ya haifar da matsaloli a Najeriya tsadan rayuwa da talauci da yunwa su fito su gaya mishi gaskiya wallahi akwai damuwa a Najeriya gaskiya mutane suna yini da yunwa suna kwana da yunwa amma idan aka shigo cikin radio ana bayani sai a faɗa ma mutane abinda ba shi ne a ƙasa ba ana yi ma gwamnatin Tinubu kuskure ma alhali gwamnatin Tinubu ta gaza wurin shawo matsalolin da Najeriya take ciki musamman ma talauci da rashin aikin yi da tsadan rayuwa wannan shine ra'ayina. Sunana dan Asabe mai fata Yahudi daga nan jihar Kebbi a tarayyar Najeriya.
To malam dan Asabe mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da kuma shawarwari da za su amfani a al'umma. Mun gode a ci gaba da kasancewa da mu kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-2-2 4-4-6-9-9 inda za ku riƙa samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A ranar Talata nan mai zuwa ne Amurkawa za su rufe rumfunan zaɓe inda za su kada ƙuri'arsu a takarar zaɓen shugaban ƙasar da ake kankan tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na 'yan Democrats, tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da mataimakin shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. Yayin wata ziyarar da ta kai Moscow, ministar ma'aikatar wajen Koriya ta Arewa yau Juma'a ta yi alkawarin tallafawa Rasha har sai ta cimma nasara a yakinta da Ukraine, yayin da aka bada rahoton wasu dakarun Koriya ta Arewa akalla 8,000 za su haɗa kai da dakarun Rasha a filin daga. ministar harkokin wajen Cho Sun-hui ta gana da takwaran aikinta na Rasha Sergey Lavrov sun gaida juna cikin mutunci bayan kammala taron nasu kowanne cikin su ya yaba da yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ya haɓaka Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce na'urar kare har-harinta na sama sun kakkao jirage marasa matuƙa 38 da Ukraine ta kai mata hari da su a yankuna 6 da sanyin safiyar yau.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leather Creation da kuma engineer mu na yanzu Dan Burden ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.